Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin wannan shiri na karfe 9 da rabi agogon Nigeria Niger kamar da Chadi. Wato 8 da rabi kenan agogon Ghana. Fasken shirin namu na yanzu za ku ji abinda wasu 'yan Najeriya ke cewa game da rigakafin cutar coronavirus da ake kokarin samarwa da waɗanda ya kamata a fara ba rigakafin. Har ila yau a Najeriya za ku ji cewa ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani Isa Ali Fantami ya faɗa a jiya cewa za a iya haɗa katunan salular waya guda 7 da lambar shaidar ɗan ƙasa ɗaya. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'al Masi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma dauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kashi 57 cikin 100 na Amurkawa na so a sauke shugaba Donald Trump daga makamansa ba tare da bata lokaci ba, bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan makon wadda ta rikide ta koma mummunar tarzoma a cikin ginin majalisar dokokin Amurka. A cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da Ipsos, yawancin mutanen da suke so a sauke shugaban 'yan Democrat ne. Koda yake ɗan Republican da yawa na goyon bayan a bar shugaban ya kammala wa'adinsa wanda zai kare ranar 20 ga watan nan na Janairu. Haka kuma binciken jin ra'ayoyin jama'a na ƙasa wanda aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a sun nuna cewa mutum 7 cikin 10 da suka jefa wa Trump kura'a a zaben watan Nuwamba sun nuna rashin amincewarsu da matakin da masu goyon bayan shugaban suka dauka na afkawa ginin majalisar dokokin a yayin da 'yan majalisa ke zaman tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. A gefe guda kuma wani dan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar da kuma wani mutum dan jihar Arkansas wanda ya dauki hoton kansa yana zauna a ofishin shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi. Na daga cikin masu tarzoma sama da 10 da masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya ke tuhuma a babban binciken da suke yi game da harin da aka kai a ranar Laraba da ta gabata a ginin majalisar dokokin kasar, a cewar jami'an gwamnatin tarayya a jiya Juma'a. Ana tuhumar Derek Evans dan majalisar wakilai a jihar Virginia daga jam'iyyar Republican akan shiga wuraren da sai da izini ake shiga a ginin majalisar. Evans ya yada bidiyon kansa a shafin Facebook a lokacin da ya afka cikin ginin tare da wasu masu tarzoma. Akwai lokacin da aka ji yana cewa mun shiga ciki a wani bidiyon da ya sanya a Facebook kafin lokacin kuma wanda daga baya aka cire shi. Evans ya yi gargadin cewa masu tarzomar za su iya shiga ginin majalisar. A yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar coronavirus a fadin duniya. Amurka ta fi kowace ƙasa adadin waɗanda suka kamu da cutar, inda ta samu kusan mutum miliyan 22 da suka kamu da cutar. Daga nan sai India mai kusan adadin mutum miliyan 10.5. A jiya Juma'a mutane sama da 300,000 suka kamu da cutar, wani adadi na tarihi da aka gani a Amurka. Yayin da cutar ke yaduwa a wasu jihohin Amurka, shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce ya yarda da raba rigakafin cikin sauri ta yadda duk mai bukata zai samu. 'Yan makonni daga baya za a bada zagayen rigakafin na biyu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar sufurin kasar Indonesia ta ce hanyar sadarwar ɗaya daga cikin jiragen saman fasinjan kamfanin jiragen Sriwijaya ta goce jim kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a yau Asabar. Jirgin saman mai lamba SJ182 na kan hanyarsa ne ta zuwa Pontianak a tsibirin Borneo. Mutane fiye da 50 ke cikin jirgin a cewar jami'ai. Yanzu haka ana gudanar da binciken jirgin da ya ɓace tare da haɗin gwiwar hukumar bincike da ceto da kuma kwamitin kula da sufuri na ƙasar. A cewar wata sanarwa daga wani mai magana da yawun gwamnati Adita Irawati, a yau Asabar ƙasar Spain ta fidda gargaɗin ɓacin yanayi mafi muni a karon farko, yayin da disar ƙanƙarar Sino ta lullube yawancin sassan ƙasar ciki har da babban birnin ƙasar tun daga ranar Alhamis. bayan birnin Madrid wanda hukumomin birnin suka bada rahoton samun sino mafi yawa tun shekarar 1971 yankunan Aragon Valencia Castilla La Mancha da Catalonia su ma an zazzago musu sino din yanayin na ba sabon ba ya hana motoci zarga zarga dubban mutane kuma sun makale a cikin motoci ko a jiragen kasa da kuma a tashoshin jiragen sama tun bayan da aka dakatar da zarga zargar ababen hawa yayin da sino din ke ci gaba da sauka har zuwa yau Asabar yanayin ya sa tukin mota zama da wahala ya kuma sanya rufe hanyoyi fiye da 430 a safiyar yau Asabar a cewar hukumomin sufurin Spain da suka bukaci jama'a su zauna a gidajen su su gujewa tafiye-tafiyen da ba su da muhimmanci
madalla a gaidan Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan Fashion Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kokarin samar da rigakafin cutar coronavirus a kasashen duniya wasu na shakkun yin rigakafin a kasashe da yawa ciki har da Najeriya lamarin da yasa ma wasu ke gani ya kamata a fara yi wa shugaban kasa ƴan majalisa da manyan jami'an gwamnati rigakafin daga nan a yi wa sauran ƴan kasa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu game da batun
tambayar da ke bakin masana da ƙwararru akan sha'anin yaki da cutar nan ta coronavirus da kuma bazuwarta a cikin al'umma shine idan aka yi wa shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugabanni da ƴan majalisa da shugabannin sassan shari'a na Najeriya da gwamnoni da muƙarabansu da ma kwamishinoni da ƴan majalisu na jihohi wannan zai baiwa ƴan ƙasa dama su yadda kuma su amince cewa lallai wannan allura ta rigakafi ba abu ce da za ta cutar su ba ga Dr. Abu Yazid kwararre akan sha'anin kiwon lafiya kuma mai sharhi akan bazuwar cutar nan ta COVID-19 a cikin Najeriya inda yake amsa irin wannan tambayoyin
to gaskiya zai kankare amma shawara da shine ba an bawa shugaban kasa da mataimakinsa da dukkan ƴan majalisun guda biyu da Senate da Rep sannan da kuma high ranking officials sai a bada lokaci wanda zai dauki daga wata uku zuwa wata shida kafin a fara yawa ƴan kasa idan aka tabbatar cewa ba wani abu da ya wakana ya faru na rashin jin daɗi shikenan sai ƴan kasa su ka dauka amma muddin aka ga wani abin nan na rashin jin daɗi to sai kowa ya san abin da zai yi kuma saboda reporti da muke samu daga kasashen turai din kowa yana fadan irin nashi matsala da ya gani game da wadannan wannan al'amuran to saboda hakan nan kaga bai kamata kurin su ma da suke abin suna protest cewa wannan abin ba su yarda da shi ba mu kuma da ake kawo mana musamman da matsalar Madagascar da aka ce United Nations ne ma da kanta take ko health organization suke nema su bribe shugaban kasa da $20 million kafin a sa dan poison domin a karkashe mu saboda hakan nan mu za su tabbatar mana cewa wannan allura ba ta da wani matsala idan suka fara dauka
a waje daya na tuntuɓi daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sufuri na Najeriya wato Suleiman Danzaki domin in ji ko wannan matakin zai iya gamsar da ƴan Najeriya cewa a yi wa shugabannin su kafin su daga baya a yi masu
ni in bana goyon bayan a ce a yi makowa wannan rigakafi domin wannan wani abu ne wanda yake tunda ana cece ku ce likitoci da yawa sun ba da shawarwarin su akan su kuma duk waɗannan abubuwan da ake magana akan shi ana magana ne akan fa malaria ta fi kisa so goma fiye da magana COVID-19 din nan shi ban san dalilin da aka daddaga shi ba menene ra'ayin mutane menene sha'awar kuma hadarin mota da ake yi na sati uku ya fi dukkan yawan abin da COVID-19 ya kashe a shekara guda to ashe kuma su ilimin da ke cikin gwamnati ba sa ba gwamnati shawara a mai da hankali wajen gyaran hanya da kuma security tsaro da ke kasar nan kawai sai a samu abin da ke dukkan maganan da ake yi dan 1000 da wani abu ne shekara guda hadarin mota cikin waɗannan abubuwa ya zo wannan da kuma malaria da sauransu sai ina ganin wannan akwai wani sha'awa da wani yake da shi ko waɗansu ke da shi ga abin da ya damu jama'a in dai talakawa a kasar nan ake yi ba a'a ana so a kare haƙƙin manya ne wanda suke yawan zuwa kasashen waje ba talakan da ke Najeriya miliyan 200 da wani abu a mai da hankali kan abin da ya fi alheri da ya da ita kokarin a jawo abin da bai samu ba shi ne ake cewa ana faɗa da abin da ma ba shi
Suleiman Danzaki kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin sufuri na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja Najeriya
madalla a gaida Umar Faruk Musa to a Najeriya ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani wato digital Isa Ali Pantami ya faɗa jiya cewa za a iya hada katunan STEM guda 7 da lambar shirin ɗan ƙasa ɗaya. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta hada mana.
Ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani wato digital Isa Ali Pantami ya wannan bayanin a lokacin da yake hira da gidan talabijin din Channels mai zaman kanta a Abuja.
We develop an app, mobile line into local, you will succeed it. That app, as long as you have your NIST number, you only download it without visiting any office in Nigeria.
Ana Ministan Ali Pantami ne yake cewa sun kirkira wata manhaja da ke dandalin sada zumuntar Google a yanar gizo wacce za ta sauƙaƙa wa mutum yin wannan register. Mutukar mutum yana da lambar sa ta zama dan kasa. Pantami ya ce ya sauke manhajar mai suna Global Line wanda za a iya amfani da shi kai tsaye. Minista Pantami ya ce ma'aikatan hukumar bada katin dan kasa sun koma bakin aiki kuma za su ci gaba da ba ƴan kasa haɗin kai wajen samun lambobin su nan nin. To sai dai duk da wannan nasara da ake ganin an samu, masu larura na musamman sun koka kamar yadda ne magana da yawon gurago Musa Bahu Lawan Diddi yayin bayani.
To ina kira su taimake mu su kawo tsari da zai taimaka mutane masu nakasa ko masu larura ta musamman, saboda in ba haka ba tsakanin da Allah za a kulle layukan mutanen mu da yawa, kuma dole su kawo tunanin ya za su yi da kuturu wanda bai da yatsu, ya za su yi da gurgun da ba zai iyawa layi ba, ya za su yi da makawan da bai san wa ma zai gani ba, ya za su yi da kulman da ba za a iya magana da shi ba dan baka iya sign language ba. So don Allah ina roƙon su a gwamnatin mu nan tamu wadda aka ba wa nakasassu muhimmanci musamman aka yi commission aka kuma kirkiri cewa wasu lambobi ko wasu abu za a kebe dan mu, so muna roƙon su su kawo tsari da zai taimakawa na kasassun Najeriya.
Ita kuwa director a hukumar bada katin zama dan kasa Hajiya Hadiza Ali daga Bana ta ce tuni har sun dau mataki na yin aikin a sauƙi.
Akwai kamfanoni da aka ba license wajen 178 wanda nan da sati ɗaya ko sati biyu za su bazu a kowane lungu a kasar Najeriya sun a tabbata kan cewa ana register. So nan da sati ɗaya da kwana ko kwana goma nan gaba ma ba ma sai ka zo ofishin NIMSI ba. Wayannan kamfanoni da aka ba license za su bi gida gida, unguwa unguwa, sako sako su register mutane.
Gwamnatin tarayya ta ce masu yin amfani da layin waya da lambar NIN suna da zuwa ranar 19 ga wannan wata ta Janairu su haɗa NIN ɗin su da katin SIM, a yayin da masu neman rajista ba tare da NIN ba suna da lokaci har zuwa ranar 9 ga watan Fabrairu na wannan shekara. Ya zuwa watan Oktoba na bara, jimlar yawan layukan tafi da gidanka ko salula ya kai kusan miliyan 207.5, amma a halin yanzu 'yan Najeriya miliyan 44 ne kacal ke da lambar NIN. Saboda haka masu amfani da wayar hannu miliyan 164 ne za su yi kokarin hada layukansu da lambobin NIN ɗinsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Kamar yadda muka yi alƙawari a makon jiya, yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maidugu Nguru, da kuma Buhari Yahaya Nguru, masu son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Zazzau, musamman ma abin da ake nufi da gidan Katsinawa, gidan Baribari, gidan Sullubawa da kuma gidan Mallawa. Idan dambun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, ga wakilin mu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na Cibiyar Arewa House Kaduna dake karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala. To Isa Lawal Ikara, bari in za ku ɗan gefe in bar ku da doctor.
To akwai wasu da suke tambaya kuma akan tarihin gidajen sarautar Zazzau. Baribari ne, Mallawa, Katsinawa ne, da har da ka fara bayani Sullubawa da ake ganin kamar abiya sullube musu misali. Menene tarihin waɗannan gidaje?
To kaga akwai gidaje mun sarauta hudu. Akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Baribari, akwai Mallawa, akwai Sullubawa. dukansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi. Idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmuwar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar Zazzau. Tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suka zauna a birnin Zazzaria tun tale-tale tun zamanin farko. Haka su ma Katsinawa kusancinsu da Zaria yasa huddatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba, da kuma abin da ya shafi malanta. Wasu daga cikin su kuma sun ka lura da kyau zaka ga kasuwanci ne yake kawo su. Da daddiyar kasuwar Zaria ai ba wai ta yanzu bace, kaga kasuwanci ya kawo jama'a, neman ilimi ya kawo jama'a, malanta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin kasar Zazzau. Da yawa daga cikin su in ka lura zaka ga malamai ne. Kamar misali zaka ga akwai Sheikh Abdulkadir Zaria wanda Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Na'iya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa dai fannin fiqhu babu kamar shi. Shine wallafa littafin nan yema askari sharhi, dan da asalin littafin askari na bangaren abin da ya shafi fiqhun maliki. Za ga cewa babu wani littafi in banda Muktasar Kalil da za a ci shine yake daga cikin littafin da suke gabada wato askari. To ya masa sharhi juz'i biyu ya zama to Fatahul Jawad. A duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a kasar Zazzau. To yana daga cikin abin da suka zo, kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a. Daga cikin su akwai maganar yaƙuka da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, musamman abin da ya shafi bangaren Maiduguri, musamman abin da ya shafi cikin kasar Hausa. Suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka, suka zo suka zauna a cikin birnin kasar Zazzau don su samu kwanciyar hankali, su ci gaba da harkokin su na rayuwa. To wannan sai zamanto Zaria ta zamanto kamar melting point ne, ma'ana wato matattara jama'a. A shekara ta 1820 da yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 1937 lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wannan lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗarigun sufaye musamman ma a Sokoto. A wannan lokaci shi Sheikh Umar Al-Futi ya riga ya kaura ya bar kasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi Mali da kuma Senegal ya koma can. Bayan yayi kaura ne sai aka danga samun waɗannan tashin-tashin zakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye. To wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon Tijaniya suka taso daga yankin Sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin Zazzau. A wannan lokaci sai zamanto Zariyan ta ƙara haɗam kan jama'a mabambanta, ra'ayoyi daban mabambanta, wato kabilu daban-daban. Kaga Katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi Sheikh Shitu Kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835. Shi wannan Sheikh Shitu Kusfa din shine kaman babban malami kuma almajirin Sheikh Nuhu Al-Fullati wanda shine almajirin kuma Sheikh Umar Al-Futi wanda shi ya kawo dariƙar Tijaniya birnin kasar Zazzau. To da yazo ya zauna su suka kafa ma Kusfan garin Kusfa. To abin da nake so nuna mana a nan gaba daya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban. Ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa, an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci fa daga Mali suke Malle. Dan ne na je kasar Mali, na zauna a cikin Timbuktu, na zauna a Jene, na zauna a Kabara, wani gari ne kilometers 8 dake wajen kasar Mali, garin su Sheikh Nasir Kabara kenan. Na zauna a Mufti da sauransu. Yawanci zaka ga mai da na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar. Misali yanzu kaga kamar kasar Mali nan ne aka yi Sarki Mansa Musa a wani masallaci da ake kira Jangirbe a wannan cikin kasar Timbuktu. Idan ka duba zaka ga akwai jami'ar Sankore a nan cikin Timbuktu. To a nan aka yi Imamu Siyudi. Akwai Imamu Siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar. To waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin Musulunci, fannin fiqhu, fannin usulul hadisi, fannin tafsiri, fannin lugha, fannin nahwu, fannin sarfu. To da suka zauna sai suka ga cewa me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mu ilimi bayan ilimin ya bunƙasa. Saboda haka yawancin su sai suka yi rinƙa yin ƙaura. suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar Zaria
amma malam Musa su yi magana cewa to gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun daga Katsinawa daga Katsina bari-bari daga Borno Mallawa daga Mali sun luba ne kawai ƴan asalin Zaria
to ayyunci zaka ga hadin kan kenan na ƴan uwantaka da sirri na karɓa baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kade za su zo da su sun luba za a waye gari wata rana garin zai zama to kaman kufai babban sirrin gari ya daukaka shine bude kofofin shekarbu baki kowanne mutum da zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan ba ta sayarwa bace amma ya yadda zai zo na a wuri dan ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira Zankan Katab a kudancin Kaduna duk irin mutanen ne fatake ƴan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na Katab zango ne na jama'ar fatake ƴan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa zaka ga cewa ɗaya daga cikin theories na urbanization wato kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta bude kofofinta jama'a su shigo kasar zazzau ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmancin shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaki ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hubasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na da yake nan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo zaka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga kauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to zaka biya kudin shiga kuma labari zai kai mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka ba da kudin shiga kaga kudin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abun mamaki bane kaga cewa an waye gari an ce duk dai sun zamanto ƴan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu ai in aka waye gari aka ce misali ga ware wane ne dan zare wane ne ba dan zare ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta da ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da Zariyar ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki Musa wanda shehu dan fodo ya ba mu tuta na zazzau ya ba su tuta suma idan ka duba zaka ga malam Usman Kabin Yabo almajirin shehu dan fodo ne shi ya taso daga Sokoto ya zo nan Zaria ya mu baya ga sarki Musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaki sarkin Kajuru Haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau zaka ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancin su duk asalin su daga kabilun nan ne saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen Ninzam mutanen Ayu mutanen Kaninkon ya hada waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun jihadin kuma ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci zaka ga idan ka je masarautar zaka ga suna ce maka mu dan nan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato zaka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulanin suna jin yarin Kaninkon da sauransu to abin da nake so nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zama to abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya fara a cikin birnin Zazzau
dakta kowace masarauta sai a ce ga irin tsarinta wasu za su ce ita masarautar Zazzau da ta yi wannan gidaje akwai wata masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun dade ba su yi ba a gida kaza suna neman su gushe misali
eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matukar dai jinin sarauta ne na asali yau gashi ana da jihar Katsina yau gashi ana da jihar Borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta Mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka hadu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar Zazzau idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa abu da take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci
sai aka kasance da mu makon gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilin mu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyan mu ne yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe
yanzu kuma ga
wasanni a takaice
Jahararren dan wasan kwallon kasar Faransa da ke takale da kungiyar Real Madrid Karim Benzema zai gurfana a gaban kotu sakamakon zarginsa da hannu a kokarin cin amana ta hanyar amfani da wani faifan bidiyon lalata na wani tsohon dan kwallon Faransa da suka takale da a tare ana zargin Benzema da daukar hayan wasu mutane domin karbar kudi a hannun Mathieu Balbuena ko kuma ya wallafa bidiyon ga duniya a shekara ta 2015 dan wasan ne shekaru 33 dan kasar Faransa ya ce wani jami'in yan sanda ne yayi amfani da wata hanya ya jefa shi a cikin wannan matsala sabon kocin kungiyar PSG ta kasar Faransa Mauricio Pochettino ya bayyana bukatar samun dan wasan Argentina da ke takale da kungiyar Manchester City Sergio Aguero a kyauta a ƙarshen kakar wasanni ta bana sa'ad da kwantaragin sa zai karkare a kungiyar ta City shi kuwa dan wasan Arsenal Mesut Ozil yana nan yana tattaunawa da kungiyar Fenerbahce ta kasar Turkiya domin komawa can a matsayin aro har zuwa ƙarshen kakar wasanni ta bana sai dai Arsenal din ta ce ba ta son ta biya kowanne bangare na albashin sa da ya kai £350,000 a kowane mako ana rade radin Arsenal din da gawarcin dan wasan Borussia Dortmund mai shekaru 24 Julius Brandt yayin da kungiyar ke da niyyar sayar da dan wasan tsohon shahararren dan wasan dambe Mitch Foley ya yi kira da a cire sunan shugaban Amurka Donald Trump daga cikin muhimman mutanen da aka karrama a fagen babbar gasar dambe ta WWE sakamakon zanga-zangar da ta rikide zuwa tarzoma a Washington DC a ranar Laraba an tabbatar da mutuwar akalla mutane hudu yayin da wasu da dama suka ji raunuka sa'ad da magoya bayan Trump masu zanga-zangar suka kai mamaya a ginin majalisar dokokin Amurka ta US Capitol rahotanni sun bayyana cewa an kama akalla mutane 52 da ake zargi a boren wanda shugabannin duniya da dama suka yi Allah wadai da shi Foley ya bukaci shugaban hukumar dambin Vince McMahon da ya dauki mataki akan lamarin hukumar ta karramawa ta dambin WWE ta zargi shugaba Trump da hura wutar tarzomar sakamakon sakonnin da ya wallafa a shafin sa na Twitter Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Kashi 57 cikin 100 na Amurkawa na so a sauke shugaba Donald Trump daga makamansa ba tare da bata lokaci ba. Bayan shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan makon wadda ta rike ita koma mummunar tarzoma a cikin ginin majalisar dokokin Amurka a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da Ipsos a yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar ta coronavirus a fadin duniya Ma'aikatar sufurin kasar Indonesia ta ce hanyar sadarwa ɗaya daga cikin jiragen saman fasinjan kamfanin jiragen Sriwijaya ta goce jim kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a yau Asabar.
To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Sai sama da Maryam Dauda da ta yi gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya hada mana shirin. Ni Hadiza Chadi ke cewa mu huta gajiya ma assalamu.